Yanzu haka dai wata matsala da al'ummomin da ke komawa yankunan su da aka kwato daga hannun mayakan Boko Haram a arewacin jihar Adamawa ke fuskanta ta ce fa taba ruwan sha. Biyo bayan lalata rijiyoyin burtsatse da yan Boko Haram suka yi, domin kamar yadda bayanai ma ke nunawa a yankin Madagali kawai, mayakan na Boko Haram sun fara lalata rijiyoyin burtsatse fiye da 100, wanda hakan ko ya jefa al'ummomin yankin cikin wani mawuyacin halin rayuwa. Honorable Emmanuel Tsandu, ɗan majalisar dokin jihar Adamawa ne da ke wakiltar mazabarin Madagali, ya ko bayyana halin da ake ciki da ma irin kokarin da suke yi a yanzu domin tallafawa waɗannan al'ummomi.
A Madagali local government muna da borehole 160 wanda Boko Haram sun riga sun lalatar, saboda haka ba za a iya gane yawan barna da aka yi ba, saboda haka mu yanzu muna tuna rijiya kusan 40 a Madagali local government wanda yake a sanar hankali, sai mun samu tabbaci daga wannan issue na tsaro. Masu tona rijiya ma suna jin tsoro, amma Allah cikin ikonsa sojoji sun ba da go ahead cewa a cigaba da tona wannan, kuma suna kan yi yanzu.
Bayan ma dai ga baturuwan sha, wata matsala kuwa da irin wannan al'ummomi ma ke fuskanta a yanzu ita ce tabbatun karancin motocin sufuri sakamakon karancin mai da ake fuskanta a waɗannan wurare. Wannan ne ma ko yasa hadakar kungiyar dalalan mai a Najeriya IFMA mika kukan su ga hukumomin tsaro da sassauta talalan da aka sa waɗannan yankuna da aka kwato da magarorin da ke bakin iyaka. Alhaji Abubakar A Butu da ke zama shugaban kungiyar IFMA na jihar Adamawa da Taraba yace akwai buƙatar janye wannan takunkumi a wasu garuruwan da babu matsala kamar Fufore da Maiha.
Su hukumar tsaro su suke da incin ba da izini akai mai wurin koka da akai. Ita kungiya ba ta gaggawan daukan mai ta kai waɗannan wuraren sai da izinin wannan hukumomi din. Don su suka hana kai mai wannan wurare, su ne kuma za su ba da izini akai mai wannan wurare. Mu muna sauraron su duk lokacin da suka ce mana akai wannan kaya za mu kai. Kira da nake so na yi wa su hukumomi din kamar yake Fufore da makamantansu, akwai al'ummar Najeriya a wurin kuma suna wahala sosai rashin man fetur, musamman abin da ya shafi niƙa, abin da ya shafi motocin sufurin su, abin da ya shafi wasu harkokin su da ya shafi man fetur. To gaskiya suna shan wahala sosai. So ina kira ga hukumomin na alura da irin waɗannan wuraren, wanda ba wani tashin hankali ya zo a wurin ba komai, a taimaka inda hali a buɗe musu wannan wurin, a samu a kai musu kaya don su samu daman cigaba da walwalar su kamar yadda aka saba cikin sauki.
To sai dai kuma yanzu ma tuni fa kwamitin da shugaba Buhari ya kafa na tallafawa al'ummomin da rikicin Boko Haram ya shafa karkashin tsohon ministan tsaro Janar Tiwa Danjuma da kuma Hamshakin ɗan kasuwannin Alhaji Aliko Dangote suka fara aiki, inda ko shugabannin al'umma irin su mai Borno Adama Alhaji Muhammad Ibrahim Baba take ba da shawarar cewa
kwamiti abin da zan ga musu shawara da zan ba su shine kasa doke wannan magana lightly, don ina da labari ma an gaya mini ko wanda su reliably an gaya mini akan cewa wallahi wa'ansu ba sa zuwa to the root, ko irin kudaden da ake barwa bai zuwa root, ba a samu mutanen da ya kamata a yi da su a yi musu wayannan abubuwa. To committee ya kamata su zama very serious, i zama na sun mai da hankali akan wannan abu, kuma duk wanda ya kamata abin ne a same shi, saboda wanda zai taimaka a same shi, ko musamman ka san mutanen da suke akwai wanda suna zaune a cikin garin din ne, akwai wanda suna zaune a gurin sun san garin fiye da kowa.
Mai Borno Adama kenan, kuma fata ma dai shine Allah ka kwashin wannan matsala ta 'yan bindiga masu tada kir. Bayan Ibrahim Abdul Aziz, sashin Hausa na Muryar Amurka daga Yola a Najeriya.